إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu a jami'a akwai abin da muke kira hot seat in ka rubuta risalar ka ta magister ko ta doctora aka kira ka ka zo ka yi abin da ake kira defense to sanda ka zo ka zauna sai a ce ka zauna a hot seat to ni ma yau na zauna a hot seat na zauna a kujerar da bata dace da ni ba domin kujera ce da manyan malamai waɗanda muke zukar ilimi daga gare su suka zauna ko kuma a wannan masallaci a wannan majalisi kujerar da babban malaminmu Sheikh Professor Muhammad Sani Umar Rijiya Lebo ke zama a zo a ce mu zo mu zauna mu yi magana kuma akan abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika an dora mu akan hot seat Allah ya sa mu dace inda kawai abin yake da sauki da yake an ce ta aliki ne kaga ba kukugo da ilimi zan yi ba kawai zannan dofa ne akan dan abin da malamai suka gabatar cikin bayanan da mallan ya gabatar Allah ya saka masa da alkhairi a irin salo-salo da ya ambata na yaki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma musamman kace yaki da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kawo magana akan sanya shakka akan marwaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan aka rusa marwaitan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an rusa hadisan to a wannan gabar kawai nake so na dan ƙara fadada bayani kuma musamman za ku ji mallan ya ambaci Abu Hurairata radiyallahu anhu amin a cikin marwaita hadisi dukkan masu yaki da hadisai tun daga kan shi'a har mustashrikai da kuma gyauransu a wannan zamanin to babu wanda ya dame su za ka yi cewa haka ba wanda ya dame su irin Abu Huraira saboda babu wanda ya ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Abu Huraira shi yasa kawai zan yi tarkizi akan Abu Huraira ba tare da wani fadadawa ba amma kewayen Abu Hurairar kuma na ƙara fadada bayani akan yanda suke wato misali jumlace suke kawo shakka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sune suka nakalto mana hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka san al'amarin mai girma ne kuma yadda suka rinka kokarin yakar Abu Huraira yaki ne mai girma na taho da wannan littafin gashi nan aga littafi ne mai girma ko gaba ɗaya mutumin marubucin littafin ya rubuta shi ne yace difa'un an Abi Huraira kawai ya rubuta littafin ne dan kare ba da kariya ga Abu Huraira marubucin littafin nan Abdul Mun'im Salih Al-Ali Al-Izzi shi ya rubuta wannan littafi wato girman littafin da kunshin irin bayanai fuskoki daban-daban na kare mutuncin Abu Huraira da kuma kare ruwayar hadisi da yayi da sauransu, wannan ya ishe ka ka fahimci girman wannan al'amari, cewa yaƙin ba na wasa ba ne, kuma yaƙi da marwaitan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi ne ma kusan babban turke da suke amfani da shi don su tabbatar sun rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari dan karanto wata wato fakara kawai guda ɗaya wanda zaka ji bayanin daga wato misali bai wani shugaban zindiƙai. Shugaban zindiƙai lokacin Khalifa Harun al-Rashid, da Khalifa Harun al-Rashid ya tambaye shi cewa me yasa ne ku wato ainihin misali kuka riƙi musamman Abu Huraira shine abin yakar ku, sai wato ainihin misali saboda lokaci babu yawa yace liza istaghalla husumul islam wa ala ra'sihim alyahud kasratar riwayati min abi hurairah radiyallahu anhu wa ja'aluha thagharatan yanfuduna minha litashkiki bisidqi abi hurairah wa hum yahdifuna min wara'i dhalika nabdha marwiyatihi min as-sunnati an-nabawiyyah al-mutahhara fayafutu al-muslimina jumlatun كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يريدون فإذا فرغوا من أبي هريرة تحولوا إلى غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت سنته إلى الأمة الإسلامية وقد رأيت في تاريخ بغداد بسند جيد رجاله من أهل العلم أن هارون الرشيد رحمه الله سأل شاكرا رأس الزنادقة في أسره حين أراد ضرب عنقه عن سبب اتخاذ الزنادقة لخطتهم في ابتدائهم مع من يطمعون بتزندقه بتأليمه كراهية بعد سادات الصحابة فقال شاكر إنا نريد الطعن على الناقلة فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول.
لا باك لا جاء.
كاجو وتعالى مثالي الجملة شيء يا كاول بياني أكن شوا سنفس كن شاء أبو هريرة سبو ديوان حديثا ديل ويتو إذن سكروس أبو هريرة تو حديثي ما سيوا نمن ذن الله صلى الله عليه وسلم زاسو روسا shine sai ya kawo wato labari da ya tabbata a lokacin Harun al-Rashid, cewa Khalifa Harun al-Rashid ya tambayi shugaban zindiƙai na lokacinsa ana ce masa Shakir, ya ce masa me yasa ne ku zindiƙai daga cikin wato plan ɗinku, ko daga cikin wato tsarinku idan kuna so ku sanya ma mutum zindiƙanci, irin waɗanda kuke so ku janyo su cikin zindiƙanci, ko yaranku in kuna so ku tarbiyyantar da su akan zindiƙanci, kuma ya tambaye shi ne lokacin da ya yanke masa hukunci zai sare wuyansa saboda zindiƙancinsa, yace me yasa kuke ɗaukan wannan salo wajen cusa ƙiyayyar manyan shugabannin sahabbai a zukatan waɗanda kuke so ku shigar cikin zindiƙanci? Sai shi Shakir ɗin nan ya ce, eh, ai abin da ya sa muke yin haka, muna nufin in mun soki waɗanda suke naƙalto hadisai, ina fatan fahimta, in mun soki waɗanda suke naƙalto hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to za mu yi nasara, saboda idan hanyar da ake nakalto maka abu aka rusa hanyar, to ai abin da aka nakalto ba shi da wurin zama, ko in aka rusa foundation gini zai zauna ne? ba yadda za a yi gini ya zauna. Don haka wato ainihin misali suka wato tun daga kan shi'a har duk waɗanda malamin mu Profesa Birnin Kudu ya ambata har da hadasiyun din malam, ko ba haka ba? Tunda a cikin hadisan da Abu Huraira ya rawaito akwai su a ganin su akwai hadisan da bai dace da hankali ba, tun daga cikin salansu akwai in hadisi bai dace da awon hankalinsu ba to ba za su yi aiki da shi ba. To kuma tunda Abu Huraira ya rawaito hadisai da yawa, hatta su aqlaniyun da hadasiyun din da sauransu suna ganin Abu Huraira ya rawaito hadisai da yawa da ba su dace da hankali ba. Dan haka su tun daga kan shi'a har kan wa'annan aqlaniyun da hadasiyun din babu wanda bai riki Abu Huraira abin suka ba. In aka fadada wato sai abin ya koma kan sahabbai waɗanda ake ce musu al-mukthiru, ko sahabbai waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai za ku ji ko annanan ko nanan garin cikin waɗanda suka fi attacking ai akwai Anas dan Maliku, ko ba haka ba? Anas dan Maliku yana cikin al-mukthirun. To haka za ka rika ji suna bin duk waɗannan da suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna su kansu, domin in suka rusa su to sun rusa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na san tunda kowa yana sauraron mu da ɗaliban ilimi da kuma sauran mutane a gari, ko yadda fitina shi'a ta yadu, akwai yanda 'yan shi'a na titi za su iya fuskantar ka da irin wannan, sai su ce to in ma ba wato misali makirci irin na ahli sunna ba, ka fahimta? Yaya za a yi wanda ya zo ya musulunta a ƙarshe shi ne Abu Huraira, ko a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta, amma wai sai a ji cewa shi ya fi kowa ruwaito hadisai? Dan me yasa ba a ruwaito hadisai, ba a ruwaito hadisai da yawa daga nana Fatima ba? Haka za su ce maka, wai sai su ce ai saboda kin da ahlul sunna suke yi ma ahlul bait? Ina fata an fahimta. Shi yasa aka kirwaito hadisai da yawa daga nana Fatima. Daga cikin abu wanda shike mai sauki na ilimin hadisi, wanda wato ilimi ne wanda shike ya kamata in mutum ya fuskance ka a titi ka san argument da zaka fuskance shi da shi, ko ba haka ba? In ka dauki sahu na farko na dukkan mukthirun din nan, sahun farko dukkanin su zaka ga matasa ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka duba tahdhiru sajid min ittikhadhi al-qubur masajid na al-Sheikh al-Allama al-Albani, akwai inda ya zayyano wato sahabbai na ƙarshe a rasuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka duba duk zaka ga kusan wannan waɗanda suka yawaita hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abu Huraira, irin su Abu Sa'id al-Khudri, ko irin su Abdullah ibn Amr al-As, irin su Anas ibn Malik, irin su Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi, ko irin su Jabir ibn Abdullah da dai sauransu, zaka ga matasa ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsu ta yi tsawo, su suka fi samun ɗalibai da yawa da almajirai cikin tabi'ai, ko ba haka ba? Dan haka aka fi jin hadisai daga wajensu fiye da sayyidina Abubakar ya rasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shekara biyu. Ina fata na fahimta. Tabi'ai nawa sayyidina Abubakar ya haɗu da su da za su waito hadisai daga gare shi? Kuma an kace an kirwaitowa daga wajen nana Fatima ne kawai, to ai ga sayyidina Abubakar ma hadisan sa nan maka da suke. Shi ma makirci aka yi ba ruwaito ba? wai na nufin wato abu ne wanda shike hankali zai dauka da sauransu. To dan haka wato ainihin misali na Fatima radiyallahu anha, bayan wata nawa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu, suwaye almajirai da suka yi karatu a wajenta da suka nakalto hadisai daga wurinta? Ina fata na fahimta. To amma duka na daga cikin salo, musamman wanda shi'a suke amfani da su wajen da'an garwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ga wato misali dan shi'a ko yar shi'a wadda ba su san komai ba, amma an laƙana musu wannan a bakinsu, sai su zo su fuskance ka kai wato ainihin misali ahlus sunna, su gaya maka haka. In baka san waɗannan abubuwan ba, sai ka dabirce ka rasa yadda za ka yi bayani a kansu. To don haka wato ainihin misali wannan abinda kawai dai zan takaita a kai kenan, na irin salo na yaƙi da marwaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman Abu Huraira, dan a rusa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da duk shi'a suka yi. Kaga shi'a ai sai duk gaba daya suka kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yan tsiraru. A dalilin haka shi yasa sun rusa duk hadisan da mu muka yadda da su, su kuma suka kirkiri nasu hadisan na ƙarya. Suna da manyan littattafansu na hadisai na ƙarya waɗanda suke wato ainihin misali duk hadisai ne mawdu'ai, amma saboda wannan salo na sukar marwaitan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka gina duk abin da suka gina. Wannan shine zaka gangaro har kan mustashriqai, wannan shine zaka gangaro har kan gauransu irin su Abu Rayya ko wanda ya rubuta littafi Adwa'un ala sunnatil Muhammadiyya. Duk irin maganganun da mustashriqai suke kawo wa na shubuhi, duk shine wato ainihin misali suke kawo wa, suke nakaltowa. To haka ma kuma sauran masu amfani da hankali suke attacking sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malam yace jumlatan wa tafsilan. Shi a kusan zaka ce jumlatan sun yi attacking sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su rusa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wani abu guda ɗaya da zan faɗa kawai na rufe da shi shine, me yasa ne duk masu duk ahlul hawa'i da ƴan bid'o'i da munharifun da zanadiqa da duk waɗanda suka kauce daga kan ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa ne suke gaba da sunna? Abin da yasa, saboda Qur'ani kogi ne ko? Duk wanda yake so yayi ya shiga cikin Qur'ani yayi tawili, sai ya shiga Qur'ani yayi tawilin sa. Amma ina ake buge shi? Da ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake jawo da shi. To in ba su rusa hadisi ba, to ba yadda za a yi bid'a da son zuciya da zindiƙanci su samu gindin zama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa astaghfirullah.
Mashallah, malam ya cinye lokacin sa kuma
lati
wanda zai daga haska mana magabatun wannan mutum ga lokuta ne kadai ma da ke dauka daga cikin abubuwan da ya kamata shi an kara bayani a kansu, an kara bayani a kansu a cikin abin da mara yi bayani. To ɗan ne ma da ya lokaci a kan wannan lokuta kuma yi mai fito mana ta yadda al'amuran yi ke. Zai kira malami na gaba
na
kuma shiga mutuwa
na lagarkaciya
minti goma sha biyar
to ba matsala
da bonus ɗin minti goma sha biyar.
kyau cikin alama musa
yawa
eh amma in tsaya haka
to sai ba da ya kamar da kike mutuwa ko
yawa
yawa
na wai to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أبنا فرقو بايم غوديا غا الله سبحانه وتعالى منا غودي الله منا غودي مسا منا غودي مسا لا نستي ثناء عليه بل وكما أثنى على نفسي إنا جمعن كلم يوانا قلبي da cewar a hakikal lamarini ko a jami'an najin dalibai suna ganin ina dan yi musu fada akan wato yawan dariya saboda gaskiya yana nuna rashin munafa izama komai abin dariya ne wannan rashi jawo wannan kabbar barin da ake ina jin da za ki kabbar barin da akai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi maiwa a zaman nan ɗaya namu mun yi sun fi wannan kabbar barin kuma babu wani aiki akai ba na cikar ai kabbara ba amma ba kowane ba ake wa kabbara ba kuma haka kuma kasratul imsas tufkidul ihsas kana yin yawan kabbara me kake so a fahimta za ta zama a jima ba ta da wani kima ko wani abu Allah ya kiyaye saboda gaskiyar lamari idan mutane an kallon mu ringa fahimtar abin da ake yi yafi muhimmanci akan wannan yawan ita kabbara barin gaskiyar lamari abu na gaba kafin mu faro bayanin da malamin ya kada zama na manta jazakallahu khairan wannan magana da yayi ta Abu Huraira din nan wato magana ce take ne mutukar muhimmanci kwarai da gaske kuma ya faɗi munufar da take akwai dangane da kokarin sai an rusa Abu Huraira Anas ibn Malik da Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha da sauran iyayen su na sahabban manzon sama wanda suka yi fice wajen kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma Abu Huraira radhiyallahu anhu arda idan ka dauka bayanin da malamai suke daga cikin adadin da malamai suke bayani na hadisan da ya rawaito daga manzon Allah sallama gudano ne gaba daya ya rawaito hadisai 5374 ko na makamancin wannan da ina jin in ba nayi kuskure ba to a wayannan hadisan kuma ya zauna da manzon Allah sallama shekara 4 hadisi nawa kenan a kowace shekara hadisi nawa kenan a kowace shekara eh so da kai me yawan wayannan hadisan abun mamaki kuma zai maka wannan maganar shi kuma ina da haukan da zai ga maka wai wani mutum ya shiga wajen wai Ja'faru Sadiq rahmatullahi alai an gane ko dai da cikin shugabannin musulmi da aka kariya ke da kowa wai ya shiga ya fito wai a shigar da ya fito wai ya rawaito hadisi wai 35 da yake gashin tinkiya da aka zuba mare dinso ya fito kawai ka gani saboda haka wannan me yawan wannan hadisan a cikin shekara 4 eh sannan kuma ba iya wannan ba hadisan nan Abu Huraira kamar da malamai suka bayani ba fa gaba ɗaya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga ƴan uwansa sahabbai ya rawaito an bayyana ko kuma Allah ya bashi kokwalwa da fahimta kuma sahabban sama sun tabbatar in Ibn Umar isu Ibn Salah Ibn Ubaidillah cewa ya fi silazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne sai har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi mai shaida da ya tambaye shi ka cewa da shi wane ne yake cancantar wato ce ta ranar kiyama sallallahu alaihi wasallam ce da ma na zaci ba wanda zai mun wannan tambayar sai kai saboda kwadayin ilimi da kake da shi mutumin da manzon sama yi wannan shaidar me hadisi kuma 5000 dan ya rawaito su a cikin shekara 4 eh ga addu'a da manzon Allah sallama yi masa saboda haka a tsarin kuma hadisi akwai hadisi shahid an gane ko shine idan masahabi da sahabi sun yi tarayya wajen rawaito hadisi daga manzon Allah sallama a hadisan 5000 din nan kuma wata maganar ba fa wai gaba ɗayan su ne kuma suke ingantattu ba wani bai inganta ba wani baifi ne wani ma mawdu'i ne saboda haka amma ka je ko 5000 din ne ko 5000 din ne ba a fa Abu Huraira ba shi kadai irotu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kadai daga cikin malaman mu da ya rasu Allah ya masa rahama a Sheikh Muhammad Ziyaur Rahman Al-Azami kaga ya hade hadisan da Abu Huraira shi kadai irotu daga manzon Allah sama babu wani sahabi da ya tarayya da shi a ruwaito su kuma hadisan ba zan tuna hadisan gaba daya ba amma ba su kai 400 ba gaba daya in ba haka ba duk hadisin da Abu Hurairah ya tura daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da akwai wani sahabin da shi ma ya tura daga annabi din sallallahu alaihi wasallam ina maganar kuma a soke shi da ya faɗa abin da ba a yi ba saboda haka wayannan abubuwan da ya kamata mu koma mu sake koma mu sake karatu yanda ya kamata mu san abin da yake akwai sannan ni kuda ta karshe da ya faɗa surutun da ƴan shi'a suke cewar babu hadisan sayyidina Aliko Fatima dan Allah su gaya mana nawa ne hadisan Fatima ko na Ali a cikin littafin sunna a cikin littafin shi'a su gaya mana nawa ne hadisan Ali bin Abi Talib a cikin littafin sunna shi'a nawa ne hadisan Fatima idan da akwai hadisai 500 dan Allah su kawo mana to shi kuma ya akai kenan anan wajen saboda haka magana ce mutum idan baya jin kunya kamar yadda Allah ya faɗa to sai ya aikata abin da ya rada wannan ne yasa zaka samu cewar ɗaya daga cikin wayannan wato arnan bayan da suke ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma yaki da masu aiki da su a garin Makka bai ga alfarmar garin ba ina ƙaryata hadisan Abu Hurairah amma kuma iyo Abu Hurairah ɗan ƙarya iyo sai na Umar ƙarya ce ya ƙaryata Abu Hurairah kuma tun a sannan tun 1991 aka yaki Saddam ko 1991 tun a sannan nace masa ya kawo min ingantacciyar wayar haka har yanzu bai kawo min ba tun daga sannan muka wannan rigimar da shi ya kawo min hadisin ingancin cewar sayyidina Umar ya ƙaryata Abu Hurairah zuwa yanzu bai kawo min ba amma kuma ina da rashin kunya da zai iya fitowa ita da ƙaryata hadisi ko yaki da ko yaki masu wato riko da hadisi shi yasa ɗaya daga cikin sifofin waɗannan mutanen masu inkarin sunna shine cewar wato ba sa tsoron Allah kuma suna magana akan abin da ba su sani ba yanzu ka ɗauka a misali mutum ne maka inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu yace wai zai baka misalin wai hadisi mutawatir shine kurin za yake hujja kuma sai ya baka misalin mutawatir din sai ce muku kamar labarin mutuwar Sadauna malam mutuwar Sadauna mutawatir ne wala abin da ranki kila wa kalan ma ya mutu ko bai mutu ba daga mutum ɗaya ma ta fara fitowa sannan aka je to wannan kuma shine cewa kafin hadisi har ijaya da hadisi wai mutuwar Sadauna ce wai mutawatir da yake haka ake tawatirin saboda kaga mutum bai ma san abin da yake yin magana ba saboda ka a hakikan lamari waɗannan mutanen jahilai ne a hakikan lamari an fahimta ko saboda ka babu wani magana kuka ce wai wara iko na kaza ko na kaza saboda ka sai mu koma farkon magana bayanan da malam yayi jazakallahu khairan yayi mana bayani cewar musanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan juma ne da dan jummai da ƙaryata manzancin manzon Allah ta zama kuma wannan abu ne da yake babu shakka a kansa babu shakka saboda haka amma an riga an tsara kwakwalenmu ne su zama muna tsoron abin da bai kamata mu tsorata ba wanda kuma ya ba mu tsoransa shine Allah subhanahu wataala ba ma ji tsoron nasa saboda me saboda kaga dai addinin musulunci Allah bai bar wata waga a addinin musulunci ko kuma ya bashi a kawai an gane ko a hanga kurin a buɗe a haka ba yemar ka'ida saboda haka in faɗi cewar akwai yarda wa man yartadi minkum adini fa yamutu huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah amma sai aka mai da kwakwalenmu suka zama wai wani waraki na ƙarya wai muna tsoron mu cewa kafirci kafirci ne muna tsoron mu cewa kafiri kafiri ne to ya ila alalamina ni dai wannan ba lallai zan fata ba tunda fatawa sai kowa ka kalli tsarin sa amma na tafsirin dini ne nayi idan har mutum ba zai tsoron cewar hadisan annabawa ba ingantattu ne ba saboda haka idan ga kokarin hana riko da su ko ka ce wannan kafiri kai kuskure in yana da hujja a wajen Allah to Allah da zai gafarta masa ta bargazar da yake akan hadisan annabi shi zai gafarta maka saboda haka wannan a hakikan lamari ba musulmi ne ba hadisan annabawa sun wuce haka sun fi karfin haka gaskiyar lamari maganar da malamai suke yi da suke maganar hadithul ahad suke maganar cewar hadithul ahad yufidul zan wannan fa suna maganar kowace magana idan nazo ni kai na gaya maka magana ni ba annabi ni ba ma'asumi ba zai iya wa ko in yanka kariya da gangan ko kuma in kariya ta kuskure an gane ko shi zama da shi wannan an gane amma hadisin manzalzuma da yake din nan haka a hadithul ahad din nan a haka shi yake babu magana take da gata a wata magana wani makhluki kamar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ne yasa da Allah yace in ja'akum fasiqun bina ba'in fatabayyanu sai Allah ya kimsa malaman hadisi su ba fasikin ba ma sai sun bi shi daya bayan daya hadisan manzon Allah kuma su ne suke sawa mutum sai an gane ma gemin sa wani irin tiri yake masa baki yake sawa ko kwalalle yake sawa ko haka yake barin sa baya tirawa duk dan me dan ki zama ta ko ina an san shi ya shiga gari kaza sau kaza a shigarsa ta farko ya haɗi da wane da wane da wane yayi ruwayar hadisai kaza daga wajen wane da wane kuma da ta bi ma shiga wajen wanan ya sake yi amma wannan ruwayar da yayi tana da rauni saboda ya samu matsala a wannan me yau ko an makata an kwashi tafansa ko haka fa gaba ɗaya komai dan haka duk mutumin da ya kawo maka magana kai ka ji san magana sama ka ce masa kul fatu bi kitabin min illahi huwa ahda minhuma attabi'u in kuntum sadiqin fa lalle sai jibu lakum fa ala eh annama to saboda haka wannan shi mutum ya kawo mana hanya da za a iya tabbatar da gaskiyar magana wacce take ta kai wannan ta tabbatar da gaskiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ya kawo mana haka za mu rada shi hukunci akan duk hadisan annabi mutum bai sai kawo ba saboda haka ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gabar da malam ya faɗa mana kaga a da duk wani bai da awar shi qur'ani zalla shi kaza daga ka zo ka kawo masa zakka ka kawo masa haji ka rufe bakin sa saboda me saboda da yawan su akwai shubha kuma in ma kafirai ne suna da tunani a kafircin nasu amma na yanzu ga kafircin ga rashin tunani shi yasa sai ka samu mutum a yanzu ya yadda ma zama baya yin sallar ya yadda zama baya yin sallar ma ba da sallar da zaka kafa mu hujja ba to sallar ma ga jade ne wanda kaga wannan me Allah ya bayyana maka kana musulmi mutumin da baya sallah ai ka san arme sai ka baka da wahala da al'amarin sa hadisan nan manzon Allah sallama Allah ya nuna mana cewa asali tukuna mu fahimci magana daya shi kansa qur'anin baka isa kai imani shi ban baka imani da hadisi ba da yawa ina maimaita wannan magana ko ba na maimaitawa ina maimaitawa me nake cewa ina cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muballigh ne ko me balagh din alqur'ani annabi sallama dan aike ne me aiken alqur'ani da dan aike da aikewa yake kawo wani saboda ka ce dan aike in yazo cewa da yayi da kai wannan sakon Allah ne kuma ni annabin Allah ne wannan qur'ani ne qur'ani ne ko hadisi ne saboda ka asali baka yadda da hadisi ba ba za ka yadda da qur'ani ina fata an fahimta saboda kaga asali Allah ya raba mai wannan ma da cewa da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam saboda ka irin wayannan maganganun an fahimta ko rigima ka kauna kai karatu da gaskiyar da ya kamata amma tattauna da irin wayannan maganganun ba ta bukatar karatu kamar inda malamai suke faɗa ne wala ya'tinaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa asal tafsira kawai ka nemi Allah ya maka tawfiki ma zaka tattauna da kowaye kaje kana nan Allah zai baka hujja da zaka yi maganin duk wata shubha da zai kawo maka saboda addinin Allah bai kawo shi dan ya kaskanta mai kokarin kare shi ba duk wanda zai taba addinin Allah shi Allah ya kaddara wannan saboda haka mu tsoron Allah mu gane cewar hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ce da hasada da kuma kafirci isa aka zo aka samu wayan suka suke cewa su musulmi ne amma kyankyasar kafirai ne suke faɗar wannan shi isa daga cikin abubuwan da malamin ishara zuwa gare su irin abubuwan da ake fakewa akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ba za a yi aiki da su ba sai wani ya ce maka ai ba a rubuta hadisin ba sai bayan shekara 200 waye ya gaya maka tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a rayuwarsa an rubuta hadisi misali Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu warda Abu Juhayfa ya tambaye shi yace shin ku Ahlul Bait da akwai wani abu da manzon Allah sallama yake bance ku da shi yace na rantsa da Allah wanda ya fasa kwaya ya kuma halicci halitta babu wani abu da annabi yake bance mu da shi an gane mun banda alqur'ani yace sai kuma abin da yake cikin wannan takaddar sai ya zaro takaddar ta daga cikin gidan takubin sa yace abin da yake cikin ta kuma shine al-aql wa fikakul asir wa alla yuqtala muslimun bikaki shine cewar me diya in an gutse mutum hannu dan yatsa nawa ne diya in an gutse mutum dan yatsa biyu nawa ne diya in an fasa maka kai haka da kuma cewa mutikar musulmi ya samu kansa an ribace shi to kada musulmi su zauna har sai sun yanto shi kuma ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafir wannan asalin hukunci ne ka gani ali bin Abi Talib ta kaddara a ƙarshen hadifancin sa akai wannan shekarar sana shekarar nawa kenan bayan hijira eh shekarar nawa kenan bayan hijira eh ba ta gama tare shi a wannan 40 ba ta shiga ba ko ba shi ba ba take nan ba to mutumin da 40 imai da ta 200 bai ƙarya ba yayi ƙarya ko bai ba to a hajjatul wada don mutumin dan Yaman dattijo da yazo ana zuwa yake ba ina bayani na irin waɗannan abubuwan da suka shafi zakka in za a fita da zakkar wato raƙuma a kura ɗaya nawa za a bayar a biyu haka ana zuwa da ya bayani sai ya ce ba zai iya rikiya ba ana zuwa sai ya ce uktubu ne a bishajin ku rubuta masa wannan abu wannan ba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce aka rubuta ba Abdullahi bin Amr ibn al-As yace na yace babu wani daga cikin sahabbai Abu Hurairah yace babu wanda ya fi yawan hadisi sai a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Abdullahi bin Amr ibn al-As yace zai iya zama yana da abin da ba ni da shi yace saboda shi da rubutawa ni ko ba na rubutawa to Abdullahi bin Amr ibn al-As yace na kasance ina rubuta duk abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace sai Quraysh suka hana ni yace suka ce min ya za ka rinka rubuta duk abin da ya faɗa bayan shi mutum ne ina yin kuskure ina yin magana a cikin fushi ina kuma yin magana hankalinsa wato ba a cikin fushi ba wanda ka gane ɗabi'a shi ɗan adam maganarsa a cikin fushi da ba a fushi ba tana bambanta an gane ko saboda haka sai Annabi ya ce yace sai na gaya wa manzon sama ga abin da suka faɗa sai manzon sallama ya ce min ka rubuta na rantsa da wannan raina yake hannunsa ko a fushi ko ba a fushi ba ba a kun da yake fitowa daga gare ni ba gaskiya ba wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wannan wanda suna da yawa saboda haka shi isa a cikin littafin musulunci kaga ana ganin musnad na Imam Ahmad shine yafi girma amma ba shi bane musnad din Baqi ibn Makhlad shine yafi kowanne girma illa zama mafqud an gane ko to a ciki amma bangaren da aka samu nasa kaga ya tabbaya wayannan hadisan Abdullahi bin Abi al-As guda 1000 suna cikin wannan akwai asaifatu sadiqa akwai sahifar Hammad ibn Abi wanda kaga tana da kwafi a yanzu haka ina ɗaya na Berlin eh kuma ina Turkiya saboda haka wayannan bayanan da kuma hadisan manzon sama ba su taba zama ba a rubuta su ba kuma kaje ko ba a rubutawa babu wanda yake jayayyar kunyar da Allah ya bawa Larabawa babu wanda yake jayayyar wannan saboda haka su ji abu su haddace abu ne mai saukin gaske kwarai da gaske ina fata an bayyana saboda haka in mutum ya gaya maka wannan kada ka yadda ku yi hayaniya eh ayi maganar zibeban kwariya ta ifadi menene hujjarsa dan haka kaga akan wannan gabar musamman duk wannan sharrin ko da mustashriqun ko mustashriqun ba su samu kofar da za su cuci addinin musulunci ba sai ta hanyar shi'a kamar yadda murmuta da yama suka faɗa saboda haka to amma ko su ne dama a dan shi'a an zaka maganin sa ka tsaya wa abu biyu da izinin Allah ba da zaka yi ba da zai da kai shine ne abin da ya faɗa i tabbatar ma da ingancin sa na biyu kuma i tabbatar da hankali wajen fassarar sa Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya ce ɗan shi'a dama suna da wannan matsala idan abu na ruwaya ne sun fi kowa ƙarya in kuma na magana hankali ne sun fi kowa wauta saboda haka mutum zai ga maka magana amma yi maka fassarar da ba ita ce ta kama ba akan abun kuma babbar matsalar su ƙarya kusa da gida sai mutum yi ƙarya a inda za a gane shi ina fata an gane dan saboda haka waɗannan abubuwan kada mu yarda waɗannan abubuwan su sa mu samu matsala akan addinin mu kuma sannan kada ya zama mu yarda addinin namu tarko da yaushe kawai a tattauna ina fata an gane kai karatu dan Allah kai fatan Allah ya kiyaye addinin sa sai Allah subhanahu wataala yayi mana magana abu na ƙarshe da zan faɗa shine masu da waɗannan laftoci Allah saka da alkhairi amma babban abin da zai maganin wannan al'amarin idan ba tsumbure ake a bayanan ba shine cewar a ringa shirya rihila ilmiya muka shirya rihila akalla ka dauki malami daya amma dauki kamar guda hudu daban da sai ya shiga wata tafiya aka tafi aka je aka wuni tun safe misali aka sauka nan wata an gane ko ai wajen tambarawa ko haka sai a wuni gaba ɗaya aka dau magana daya sai a tsefe ta iya tsefe wanda za a yi mata ina fata an gane amma a gaskiyar lamari irin wannan zaman ba zai ba da damar a yi abin da ya kamata a yi ba in ma ba kiyar Allah wani malam ma sai ya koma ina zazzaɓi me zazzaɓi ya zo kurin abin da yake so ifaɗa bai samu ya faɗa ba ina fata an fahimta saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ƙara tsare mana addinin mu ya kuma wato ya mana jagoranci dukkanin abin da rayuwa ta kasance kada Allah ya raba mu da addinin mu kada Allah ya isa wato imanin mu ya zama ya ci dukkanin wani musulmi ko mai da musulunci da ya kauce wa hanyar daidai to muna fatan in dai Allah ya kaddara masa rabauta a wajensa to Allah ya gajarta masa wahala da shi kan hanya in ma Allah ya kaddara masa akan hakan zai mutu to amma kada Allah ya bashi nasara akan rindinar gaskiya waɗannan masu wannan kiraye kuma na kokarin karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan mu ne addu'ar mu da mu da su fataman nawul maut in kuntum sadiqin fatan mu Allah ya sa mu mutu akan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ma mu ne mu sadakar Allah ya sa su mutu akan karyata sunnar manzon Allah din da suka zabo kansu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
watu su
masu inkarin sunna
da
wani bangare daga cikin su abinda suke cewa shi ma'aiki alaihi salatu wassalam kawai dan aiki ne to ba dan aiki ne kawai ba dan aiki sun kasu gida ne akwai wanda za a bashi da wasiƙa a ce je ka kai wasiƙan nan kawai je akwai wanda za a ce ya je idan ya kai ya buɗe wasiƙar ya karanta kuma ya kai wannan shine matsayin manzon Allah alaihi
wasallam
litubayyana linnasi ma tulayni so kun ga bangare biyu ya zo da sakon kuma yayi bayani so in kace kai da sakon baka yi da bayani ba kai da bangare daya yadda bangare to anan ka za su zai zo ya jawo kan kuma zai tara ka ko wa sallallahu alaika kitaba sai ce wa wa anzalna alayka al-kitaba wa hikmata ko kuma abuwa guda biyu ko da shi ina ba da misali wake da shinkafa lokaci guda ake hadawa a ci amma kana ni ne akwai wake akwai shinkafa ko shinkafa carbohydrate wake protein amma an hada abinci ne guda ɗaya ake ci lokaci guda na ba ka soso da sabulu a wuri na maka ba ka yi ba ko ba haka ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma'aiki alaihi salatu wassalam alqur'ani da kuma bayanin alqur'ani su ne hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan jawara da malamin sai ka kuma na tun daga makarantar Imran bin Husayn al-Khuzani wannan wanda zai yi mana bayani da kuma wato farfajiyar Khawarij da ƴan Shi'a har aka zo kan mutane na zamani da ƴan tasiri na kwanakin baya da na yanzu yan bid'a kun san yan tsine ne yanzu yan bid'a ne dan tsine farko da yazo aka yi rigima da shi a Kano wanda in sun isa kuma har yanzu an ce suna san suna takama da shi to in sun isa su koma rayuwa irin ta sa tunda shi tsine farko ya ce shiga mota Allah ta sine hawa babur Allah ta sine jirayu Allah ta sine komai da komai Allah ta sine kuma haka ba to gashi a katuwar mota Allah ta sani ko ba haka ba to da tsinan farko zai dawo zai ga tsinan yanzu da gida zai kira ba ko malamin mu professor
ya ba kuwa
ko ne na kallon na bare shi gida shi kan muhaddisi da tafiyya wa na fasir shahiyya ba ba ka zama zan taso ka wa a zo a yi wani kamar ya kuma da zanyi kambara zanyi kambara ne ma ba
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين من يشوف نبقى دمي يينا دقنينا نسكي ولا مولي لصورا وانا البيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا الحقيقة بكما تأتي وانا أبوا na san lacca ce an tsara ta ko da gabatar da lacca don su yi masa taliki kuma alhamdulillah duk an yi abin da ya dace kuma kamar yadda shi professor Muhammad Kabir Kofa ya ambata cewa waɗannan laccoci irin gwano ne za su zo ni ma akwai tawar can gaba saboda haka ba buƙatar ga lokaci ya tafi sannan kuma a ce sai na ce wani abu a bari lokaci na in yazo za a ji abin da zan ce yanzu duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa har ma an rage abubuwa da yawa da lokaci bai ba da dama an faɗe su ba abin da dai kawai za mu yi shi ne godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan dama sai godiya ga waɗannan shehunan malamai waɗanda suka bar duk abin da suka yi wutar take daga wuri mai nisa don su zo su ba ku wannan karatu a farko shi babban yayana a Professor Abubakar Muhammad Sani wanda ya baro ayyuka masu yawa da suke kansa daga dutse daga birnin kudu daga dutse yana ma fama da zazzabi amma duk ya danne waɗannan ya taso da mai haɗu da ku kun ga dai yadda cikin nishaɗi yake magana da ku bai ma so a ce lokacinsa ya ƙare ba to wannan duk yana nuna cewa ana yin abin cikin kishi da ƙauna da ƙoƙarin ba da kariya ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba komai ne yasa wannan ba illa tsananin soyayya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk dan ahli sunna yake da ita soyayya gangariya ba yar jabo ba saboda haka muna masa godiya muna kuma masa fatan alkhairi yadda yazo lafiya Allah bin shi lafiya sannan a ɗaya babban yayin nawa Professor Salisu Shehu
Allah ya ƙara mana lafiya
wanda shi ba an san da irin nauye-nauye da suke kansa amma shi ma haka dai ga shi sai da kusan ƙarshe-ƙarshe ma ya samu labari amma ya kasa haƙuri sai da yanzu kuma aka ji maganganu masu amfani a wajensa ga ɗaya yayin nawa sai ya yi nani shi ma da mu'azzam shi ma ya yi nani duka sun bar abubuwan da suke sun yi wannan zama wajen kimanin awa biyu muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya sa musu a mizani da kuma sauran yan uwa da ɗalibai da muka samu damar halartar wannan guri domin wannan zama muna fatan Allah subhanahu wataala abinda muka ji ya sa ya zama mana hujja gare mu ba akan mu ba kuma Allah subhanahu wataala ya kare mana addinin mu da imanin mu Allah subhanahu wataala ya mai kowa lafiya
amin
assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah baka lafiya
kuma mun gode masa da kai a farin ciki da ba mu da shi kan injina yanka malaman mu da Allah subhanahu wataala ya saka su a cikin wannan gurin su da fai a Sheikh Nasir ya ya da Imam Ali Aliyu da Imam Kadafu da Dr. Ali Yunus da Muhammad Abubakar Zuhu Abu Mare da Sheikh Mansur Dala da Professor Muslim Ibrahim da Gubar Lajina da Sheikh Kamil Bashir Abdulhamid Sheikh Khamis Nasir da Alaram Mamal Qasim Abdulrahman da Hajji Imran Abubakar da Sheikh Anas Idris Garantaya da Dr. Nabil Bello Sa'id Sheikh Misbah Wale Sheikh Al-Kanawi da dai sauransu dukkanin su muna musu godiya ko ji Allah ke kowa da garaje sannan akwai littafi da malamin ya rubuta Professor Muhammad Sani Umar littafi littafin Al-Qur'ani zanna ko bujire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi ya kamata ɗan uwa a yi ƙoƙarin mallakarsa saboda akwai bayanai masu warkarwa game da wannan matsala da ta taso sannan akwai babu jagora makaman mahal sunna a shekaru mahal a sashen cikin addu'a ubangiji Allah ya inganta lafiyarsa ubangiji Allah ya tsawaita rayuwarsa a shekaru Allah ubangiji ya ƙara kowa albarka na rubutu Allah subhanahu wataala wannan kasakan mu da ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mun da aka roba wannan dan mutum Allah ya sa mu sa albarka Allah ya kula abin da za a saya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya idan Allah kun yi ya kai mu rana a ce akwai lacca da za a yi ta kai tattara da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi bayan su kana shan da watan tara wannan shekara a ina za a yi makkazu kurba da bashiri sharata ne su kan a malami mai lacca shine ko sai akan gurtsa rabu malin mai tahliki shi ne Sheikh Al-Qasim Ibrahim Umar Fatou
kare lafiya
mai gabatarwa shi ne Sheikh Tabiyyar Bashir Al-Hamid shi ne ke shahara ko shi ne
Allah subhanahu wa ta'ala
Allah ya nuna mana Allah kuma
bai ji amfani da ni. Wassalamu alaikum
warahmatullahi.
Allah